fashion house na mura amurka VOA ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin fashion house na Abuja a kan mintoci 16:21 da kuma 20:25 sai kuma ta yanar gizo akan voahouse.com ko fashionhouse.com kazalika za a sauraron mu a gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger sai ta alfa radio a kuma ta Ghana masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin mu da Amurka na Abuja wannan shiri na musamman na kunshe da rahotanni akan al'amura daban-daban har da gwamnatin Kaduna da tattar da yawan mutanen da yan bindiga suka kashe ko suka sace a bara a jihar daga jamhuriyar Niger kuma cibiyar yan jarida ta RJSC ta horar da manema labaru dabarun aiki a yanayin rigima muna da shirin ciwon kyamace da kuma sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru zan kammala shiri da sharhin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labaran duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo wani hari da wasu yan bindiga suka kai akan wasu fararen hula da suka je cin kasuwa a wani kauye a jamhuriyar Niger ya yi sanadin mutuwar mutum 58 tare da barnata rumbun abinci a cikin hukumomin kasar kamfanin dillancin labarai AP da ya rawaito labarin ya ce zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan hari wanda aka kai shi a ranar Litinin ko da yake masu tsatsauran ra'ayi daga kungiyar IS a yankin Hamadar Sahara sun saba kai irin wannan hari wanda ya faru a kauyukan Tilaberi mutanen suna kan hanyar ta komawa gida ne daga wata kasuwar dabbobi a yankin Bani Bangu dake kusa da kan iyakar kasar da Niger da Mali maran har ila yau sun kone rumbunan abinci dake dauke da hatsi iri daban-daban kakakin gwamnatin kasar Abdulrahman Zakariya ne ya bayyana wannan labari ta kafar talabijin din kasar ta Niger a ranar Talata inda aka ayyana zuwan makoki na tsawon kwana uku wannan hari na nuni da irin girman kalubalen tsaro da sabon shugaban kasar Bazoum Mohamed zai fuskanta wanda shi zai gaji shugaba Isu Muhammadu mai barin gado Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da taron manema labaransa na farko a hukumance a ranar 25 ga watan nan na Maris bayan da ya fuskanta rasuka kan kin bayyana a gaban manema labarai don amsa tambayoyi mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki ce ta sanar da hakan a jihar Pennsylvania yayin da Biden ya fara ziyarar tallafin $1.9 trillion da ya samar don rage raɗaɗin annobar corona Biden dai yakan dan fuskanci manema labarai tun bayan da ya shiga office a ranar 20 ga watan Janairu amma baya wuce amsa tambaya ɗaya ko biyu kafin ya fice daga ɗakin taron da ake yi ita dai fadar White House tana bada uzurin cewa shugaban yana mai da hankalinsa ne wajen yaki da coronavirus shi yasa baya samun damar gudanar da taron manema labaran su da ƴan Republican da wasu masu sukan lamirin kafafen yada labarai sun sha kira ga Biden da ya gudanar da taron manema labaran suna masu cewa haka al'adar matsayin shugaban kasa ta gada ta amsa tambayoyin da ke zukatan mutane jami'an da ke tattara bayanan sirri a nan Amurka sun ce gwamnatin Rasha ta yi yunkurin yin katsalandin a zaben shugaban kasar da aka yi ta hanyar fitar da zarge-zargen da ba su da tushe akan Joe Biden inda suka yi ta amfani da makusantan tsohon shugaba Trump da gwamnatinsa kokarin da suka yi na cimma wannan buri Ofishin babban daraktan hukumar leken asirin Amurka ne wallafa wannan kididdigar wacce ke kunshe a wani rahoto mai shafi 15. Hakan kuma na nufin makusantan Trump sun fada a tarkon hukumar Moscow da suka raka zuzuta zarge-zargen da aka yi ta yi a kan Biden a lokacin da aka doshi zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwambar bara. Baya ga haka jami'an tattara bayanan sirrin na Amurka sun ce sun kuma gano wasu yunkuri na daban da aka yi na karkata akalin zaben. Ciki har da wani kamfen da Iran ta yi na kasar goyon bayan da Trump yake samu a lokacin yayin da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya ke wani taro da kawayen kasar a yankin Asia don nemo bakin zaren yadda za a tunkari barazanar da China ke haifarwa wacce ke karuwa wani kusa cikin manyan jami'an sojin Amurka yayi gargadin cewa takin da ke tsakanin Washington da Beijing wajen zama mai fada a ji a duniya ba shi da yawa kwamandan dakarun Amurka a tsakiya da kudancin Amurka Admiral Craig Fowler ya fada wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa China ta zama babbar mai haifar da barazana a yankin inda takan yi amfani da annobar corona wajen cusa ra'ayinta a harkokin wasu kasashen duniya kalaman na fala na daga cikin dambun gargadi da ke fitowa daga bakin jami'an sojin Amurka 'yan makonnin nan inda sukan gargadi masu tsara manufofi kan irin yadda China ta kudura aniyar cika burinta wani rahoto da wata kungiya mai rajin kare aukuwar kalaman nuna kiyayya da ake kira Stop AAPI ta fitar ya nuna cewa kungiyar ta karbi kara 3,795 kan kalaman nuna kiyayya da aka yi akan yan asalin Asiya a tsakanin ranar 19 ga watan Maris din shekarar 2020 wato jin kadan bayan da aka ayyana cutar COVID-19 a matsayin annoba zuwa ranar 28 ga watan Fabrairun bana 500 daga cikin kararrakin an shigar da su ne a wannan shekara a cewar kungiyar rahoton ya nuna cewa wannan adadi na nuna kiyayya da aka kaiwa cibiyar wanda ɗan kaso ne na asalin abin da ke faruwa amma kuma hakan ya fito da irin kalubalen da Amurkawa ƴan asalin Asiya suke fuskanta na matsalar nuna wariya an dai kaddamar da wannan kungiya ta Stop AAPI head ne a farkon shekarar da ta gabata wacce wata gamayyar wasu kungiyoyin Amurka ƴan asalin yankin Asiya suka kafa da nufin bada wata dama ga ƴan asalin Asiya don su rika kai rahoto kan yadda ake nuna musu kiyayya a lokacin wannan annoba
labarin duniya kenan a kan rana yanzu za mu shiga bajin rahotannin mutum 937 ne yan bindiga suka kashe a jihar Kaduna a bara sa'annan suka sace mutum 1,172 da shanu 7,195 wannan na kunshe ne a cikin rahoton da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida Samuel Aruwan ya gabatarwa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai ga rahoton Isa Lord Ikara
kwamishinan ya ce shiyar tsakiyar Kaduna mai kananan hukumomi guda 7 dai ita ce tafi asarar rayuka da kuma mutane da shanun da aka sace a shekarar ta bara
shiya ta Kaduna ta tsakiya mutanen da aka kashe a cikin wayannan 337 suna sama da kashe 50 yankin kudancin Kaduna ita ce yanki na biyu sannan yankin Zaria ita ce na karshe da kusan mutane 34 nan kudancin Kaduna sama da 200 amma nan tsakiyar Kaduna sama da mutane 600 sakalarsa rayukansu haka kuma mun bada kiyasi akan mutanen da aka yi garkuwa da su a duk fadin jiha nan din ma Kaduna ta tsakiya ita take kowa kusan kashi 80 a Kaduna ta tsakiya nan aka yi
jim kadan bayan karbar rahoton ne gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Amr El-Rufai ya ce ya ji dadin umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar kan cewa a harbe duk wani wanda aka kama da bindiga ba bisa ka'ida ba amma kuma ya ce akwai abubuwan lura cikin rahoton tsaron da ya karba
a gaskiya rahoton ya nuna yan abubuwa wanda dole sai an yi la'akari da su na farko kowa ya dauka a kudancin Kaduna ne aka fi samun kashe-kashe da tashin hankali amma wannan rahoton ya nuna cikin shekarun da ta wuce an samu sauki sosai a kudancin Kaduna yanzu inda ke da matsala tsakiyar Kaduna Yiwa birnin Gwari Cikun Kajoru da Igabinan ne aka fi matsama al'ummar mu na biyu abin daɗi da ya fito daga cikin rahoton shi ne fadace-fadace na addini da kabila sun sauko sosai abin da ya fi damun mu ɗan bindiga da masu satar shanu da irin wa'annan kuma tunda shugaban kasa ya bada umarni cewa sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro su tabbatar cewa duk wanda suka gani da bindiga su gama da shi muna ganin za a samu sauki in Allah ya yarda
to ko me musabbabin hauhawar tsaro a fadin jihar ta Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce akwai abubuwan da ma'aikatar shi ta gano
akwai mutane wanda suke sa siyasa a harkar tsaro akwai kuma mutane wanda suna amfani da kalamai na tunzura mutane ko kuma na sa addini ko kabilanci a cikin wannan harkar na biye kuma akwai mutane da suke amfani da kafafen yada labarai musamman ma shafukan sada zumunta din nan kenan wanda ke sa harkar tsaro ta ta'azzara to dai kadan daga cikin abin da muka
mai yiwa dai idan rahoton shekara mai zuwa ya fito a samu karkatar alƙaluma zuwa hauhawar sace-sace na 'yan makaranta a fadin jihar Kaduna idan dai ba wani sabon sauyi aka samu a irin wannan lokaci ba musamman ganin yadda cikin kwanaki biyar 'yan bindigan suka afkawa makarantu uku mabambanta a jihar ta Kaduna Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
yanzu kuma za mu shiga jamhuriyar Nijar inda kungiyar 'yan jarida ta RJSA da ke aiki da Turai ta shirya taron horar da 'yan jarida dabarun aikin neman labaru a yanayi na rigima wannan na zuwa ne bayan hargitsin da ya biyo bayan babban zaben kasar da ƴan adawa suka ki amincewa da sakamakon da ya ba Malam Bazoum Muhammad na PNDS tarayya nasara.
Wannan horo zai ƙara inganta aikin ƴan jaridar kan yadda za su yi aikin su lokacin rigingimu biyo bayan halin da ake ciki bayan zaɓe a wannan ƙasa. Siraji Maman Idi shine jagoran cibiyar ƴan jarida ta RGSC.
Bayan horo da muke ba su game da yanda ɗan jarida zai je nemi rahoto cikin wannan lokacin na tashi hankali, ya ne zai yi ya je nemi rahoto ya wallafa shi ba tare da rahoto ya haddasa tashi hankali ba. Don bayan wannan horon kuma haɗuwar da muka yi don hannu za a kowa ya nemo rahoto kamar minti uku zuwa minti biyar wanda zai je da shi ta radiyo ɗin su kuma ya wallafa shi wanda suke neman su kawo kokari cikin kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Suke kun san bayan wannan ƙasa mu muna cikin wani lokaci wanda ramon sai a hankali inda ana jiran sakamakon zaɓe zagaye na biyu kenan. So muke zamanto a ce wannan reportage da za su yi sun yi su ne saboda kafin a haɗu wannan resultatin ko ma an haɗu su ya zamanto an waye ma mutane kai da cewa kar a yi tashi hankali.
Kasancewar wannan ba shi bane karo na farko da kuka yi irin wannan ba da horo ga 'yan jarida, kamar ana iya cewa abin ya yi tasiri.
Lalle abu ya yi tasiri. 'Yan jarida da dama sun samu horo game da kanshi musamman ma 'yan jarida na Radikan Karkara. Election 2016 akwai 'yan jarida da muka ba horo, muka yi elaboratin jawabi message don ka yake wajen guda 30 suke ta wallafa shi don sai zamanto
sakonni
na waye kai ba don sai zamanto ramon zaben nan da ake shi ba sa ba tashi hankali. Yanzu kamar tashi hankalin in kuka lura cikin manyan garuruwa ne aka yi shi, me kauyuka haka ba a same shi ba.
Suma dai 'yan jarida da suka samu wannan horo da suka fito daga jihohi daban-daban na wannan ƙasa sun nuna muhimmancin wannan horo a gare su, kamar irin su Malam Mustapha da ya fito daga Radio Garkuwa ta jihar Maradi.
Tabbas wannan horo wanda muke yi a nan wato cikin Zandara horo ne wanda matsayinmu na 'yan jarida zai ƙara ba mu dama domin wa mu yi aikin mu yanda ya kamata. Wacan dama aiki ne wanda muke yi yanda ya kamata, amma kun san an ce shi ƙarin ilimi bai da matsala, yana da daɗi. Zai ba mu dama tabbas mu ƙara fahimtar da al'umma cewa kwanciyar hankali ita ce muhimmancin abu musamman a cikin wannan yanayi na zaɓe. Nijar ba ta taɓa samun matsala ko kuma in ce faɗace-faɗace bayan wato ba zaɓe ba, sai muka ga wannan abu na bana abin ya zo da cikas. To ya kamata a ce gaskiya mun ƙara wayi ma al'umma kai bisa umarnin zaman lahiya.
Sunana Fati Zakari, ɗan jarida da yanar radio da talabijin amfani Niyami. So wanga horo dai yana da mahimmanci, kun san kwancin da dai ka sanmu ya yi zaɓe. To bayan wanga zaɓe kun gani ko kamar wani tashin hankali ne ke so ya fara ka sanmu. To mu 'yan jarida mu ma ba zamu zamna bayi ne, mu ma tashi muke yi mu kawo gudunmuwanmu cikin wanga al'amari. Kowa ya dauki suje bisa election zaben ga da an kai da a samu kwanciyar hankali cikin kasa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Kar a shafa muryar Amurka ake saro a shirin na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barka da jimirin sauraron shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A ci gaban maudu'in da muka fara tattaunawa akai a makon jiya a game da ranar mata ta duniya wanda muka zanta da wasu mata da suke rike da makamai a jihohinsu da kuma na tarayya wanda a da ba abu ne mai yiwuwa ba. Idan mai sauraro bai manta ba, mun kwana akan bayanan Hajiya Halima Kyar Joda inda take bayanin irin gwagwarmayar da ta sha a lokacin da ta tsaya takara a karon farko a jihar Yobe Najeriya. Kafin yanzu ta yi nasarar kasancewa zaɓaɓɓiyar shugabar ƙaramar hukuma ta farko a jihar Yobe. A yi sauraro lafiya.
Kafin ce zan tsaya sai da ne kwamiti na tura masa a lokacin shi ne chairman na stakeholders. In ba shi da candidate ku zo ku tambaye shi ga kudirina. Onko yana da candidate, nisan ba na candidate din shi baya. Ya ce musu a shi da candidate na tsaya a bina. Na sake tura na biyu, na sake tura na uku duk maganan shi daya. Sai da tafiya ta yi tafiya an zo gab director da na dauka na campaign organization dina. Sai ta da shi. Kaga sun riga sun san sirrina gaba daya. Sun san duk wani strategy da muka yi. mafin audin samun nasarar wannan abun. A lokacin nan kuma abin da aka ƙara samun kalubale akai shine su masu zabe wato delegates na local government din na constituencies din kuma da na fito don muna da constituencies biyu wa'ansan su malaman makaranta ne sai amfani da daman su a wancan lokacin shikenan sai yace duk malamin makarantar ya kira shi PS din yace ka ga musu duban da ya zabe ni akan aikin sa ga mutumin karkara yana da iyali yana da wane ne yaji labari akan aikin sa kuma shi a lokacin wannan din shine abin nan yana commissioner ilimi ne kin ga abu ya shafe su directly yana zaune aka ce ga zante ga magana shikenan sai shi PS din dama yana ɗaya daga cikin masu bani support don yayi understanding din issue na gender shikenan sai ya janye daga cikin su mutum tara daga cikin delegates din sai suka janye to muka shiga zabe cikin su akwai wani yana yi na sosai sai ya buga mishi kuma lokacin shi abin da bai sani ba shine muna tare sai ya buga mishi yace wani kar ka yadda ku zabi matan nan shi kuma committee ukun nan da aka yi duka committees din nan yana ciki sai ya ce an horo kai latti dan ni mai bi ne bazan yi magana biyu ba shikenan sai ya ce naji ya kashe wayansa muka zo muka shiga zabe mutum tara daga ciki suka kasa resistance shikenan sai suka koma kan candidate dinsa din da ya tayar campaign director na din sai suka koma board dinsa iya wannan taran ne sai wanda baya so sai shi yayi imagine dan gaba daya aka kada ni da kuri'a uku kin ga wancan taran da suna na da ni zan yi imagine amma ina sai wanda ba'a so din shikenan shi kuma sai yayi nasara muka watsa to kin ga wannan kalubale ne suna da hanyoyi sosai yanda za su iya crippling dinka idan aka ce maganan siyasa ne su dai wata kar dai mace ta taso ta zama abin da take nan gurin a ce kaza to amma ni alhamdulillah Glen grassroots din suna kaunata sosai
ina ga mata
mata to in a grassroots ne ina da mata sosai wanda suke yi na a lokacin don suna biye da ni duk inda na wuce za su sagoda suna jin dadi tukunna aka zo akai wannan amma kin san akwai limit na tsakanin matar karkara da matar da suke binne da matar da suke za ta iya fada aji a lokacin nan ina ganin kaman awareness din ne ba mu da shi a cikin elite din wanda za a je ai fighting a je ai akai advocacy ayi waye waye dan dai a samu a ja hankalin gwamnati ta bada support ma mata to ban samu wannan din ba
na san kin yi magana cewa lokacin da kuke wannan dan kungiyar women in agriculture kun ga cewa ba za ku iya taimakawa mata yadda ya kamata ba kamar wasu irin kalubale mata suke ciki a wannan lokacin da kuke gani gaskiya ya kamata a agaza musu
a wannan lokacin duk abin da ake yi ba za a kira mata ba ko kaso ake ba ka san mata ba ta da ta cewa suna ga ba za ta yi tasiri ba amma kula ta ban ba amma dauke ta tana da muhimmanci bane so kawai abin da a lokacin nake ganin yake abin nan akan su shine an dauki culture aka dauki al'adu aka dauki addini addinin kuma aka bata muguwar fasara to shine abin da ya sa a wannan lokacin ba a yi da mata
ita kuwa barista Aisha Godowali wacce ta kasance daga cikin waɗanda gwamnan jihar Yobe ya nada a matsayin jami'ar hulɗa a jihar wacce a makon jiya na yi tuntuɓar harshen gabatar da ita a matsayin mai baiwa gwamnan shawara kan al'amuran shari'a ta yi jan hankali ga mata cewa duk da cewa ana damawa da mata yanzu ta ce mata su jajirce wajen neman ilimi domin sai da cancanta ake samun gurabe a gwamnati
duk abin da za a yi shawara ina so ya zamana a daina barin mata a baya su ma iyaye ne ya zamana ana tafiya da su ni a yau din nan buri na in ga ana tafiya da mata in ta fannin gwamnatin ne in ta fannin siyasan ne ina so in ga duk abin da za a yi ana cakuɗa da mata amma kuma su ma mata ina so in ja hankalinsu akan cewa sai da ilimi fa ake gwagwarmayar rayuwa yanzu akwai jihar da ba zan kira miki sunan ba amma mun je advocacy gwamnan atake ya gaya mana yace ya bamu approval muna neman wai 30 wani abu percent sai yace ko 40 din ma ya bamu amma on condition that a kawo mishi wanda suka cancanta muka fita a cancanta din sai ba mu samu har wannan percentage din da muke nema saboda haka kin ga laifin mu ne ba mu ce za mu je abin da bai cancanci a baka kace wai kai dan mace dole ne wai a baka ba jan hankalin mata a jajirce sai an sha wuya fa akan zo a sha dadin nan sai mu fa muka ce abin da maza za su iya yi mu ma za mu yi to dan me ba za mu fita mu ma mu nemi ilimin nan ba kwanan nan a Yobe akwai Federal University a Gashuwa aka zo za a nada vice chancellor kisan mace ce yanzu ta samu ta professor ne ta samu ta buga da su su wayansu su ce su 10 wayansu su ce su 20 da wani abu da professor sauran duka maza ta buga da su yanzu ita ce professor ne muna ita ce vice chancellor to irin wannan ba da dadi ba to kin gani irin wannan ai da dadi amma kin gani in an zo an ce ana neman mata ba mu da cancanta duk abu da zai shafi al'umma ya kamata a ce an samu gudumawan kowa to da duk abin da za a yi ba mace a ciki amma yanzu kuma za a yi abu ana sa mata a ciki su ma har ana daukan shawarwarin su sannan kuma duka fanni kaman na su siyasa ma kin gani da mace in ta fito tana so ta yi siyasa ita ma dan ta yake muku siya baki wani kawai an dauke ka kawai dole ne matan ma su ma su shiga siyasa din saboda su ma su samu farfado da sauran ƴan uwansu kaman mun ci gaba yanzu yanzu kin ga kaman mu a Yobe alhamdulillah da sai kiga commissioner kwaya daya yanzu haka muna da commissiononi biyu mata gobe ma ba mu ki a ce gwamna ya kara mana commissiononi biyu ba kin ga da sai kiga an nada advisors din nan ba yake ga mace a cikin advisors muna da mace kin ga yanzu a cikin liaison officers da ya nada din nan ni kwaya daya ina daga ciki ita ma advisor tana nan ita ma kwaya daya a ciki to yanzu haka fika local government yanzu mace muke da a matsayin chairman to inda da ne ina ba za mu kai ko ina ba mazan nan ba za su bar mu ba gaskiya mu dai a nan yau da alhamdulillah kai ya waye ana samu gaskiya akwai ci gaba din ka
sai kuma yar majalisar wakilan Najeriya shugabar kungiyar mata yan majalisar kungiyar kasashen Afirka nan Ingila honorable Dr. Zainab Bimba ta yi bayani a game da bukatar da ke akwai na tunkarar matsalolin tsaro da ake fama da su na baya-bayan nan waɗanda ta ce mata sun suka fi jin raɗaɗin ire-iren waɗannan matsaloli
abubuwa sun canza wanda ba abubuwan da ake nema a canza da ne ake nema a canza ba duk da dai akwai na daɗa amma akwai abubuwa da suke faruwa yanzu wanda da ba su ne wanda ya addabi mata musamman ta kika duba kaman harkan su kidnapi na yaran makaranta harkan Boko Haram harkan abubuwan da yake faruwa a Niger Delta su North West North East da sauransu duk wannan abubuwan idan kika zanna kika duba a shekarun baya ba su bane ba sannan kuma sai kaga cewa a kwanakin nan saboda ko dan zaman da aka yi ne na COVID-19 in kika lura sai kiga cewa mutata ma mata a cikin gida ma din sai yafi yawa so irin harkar su fiyade maganan su dukkan mata da sauransu duk wannan da idan akwai dai su amma yanzu sai aka ga yayyawa
Tommy Surawi da haka za mu karkar shirin ciwon ya mace a yau ke kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu aje mu da wani sabon shirin ciwon ya mace yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu Hajiya Halima Kyari Joda da Barista Aisha Gado Wali da Honorable Zainab Kimba sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu in ku fatar ku ne lafiya
matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan da intellect da suke ko uwu wata ran sai sun zo sun sa su uku
menene uku zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
Allah ya ba kawo mana shirin jirgi daga kasar Kamaru
Zan fara shi yan jarin namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post ta kasar Cameroon ita kuma ta hango mana yanda ya zaka wata matashiya a shekaru 18 ta kware a wajen gina manyan gidaje na laka a jihar Arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Cameroon wanda ake fama da yan tsigiru masu dauke da
video sai kuma jaridar Cameroon Tribune an yi ta kuma ta hango mana cewa yanda dai minista mai bayar da manyan kungiya na kasar Jamhuriyar Cameroon Mr. Talba Mala ya jakunnan manyan kafanukan da aka ba su aikin manyan gine-gine musamman ma na manyan hanyoyi a kasar da mun cewa sai kokari na kammala aikin su wanda aka ba su na cikin shekarar 2020 da kuma 2021
sai kuma jaridar Le Message ta kasar Kamaru ita kuma ta yaba wa gungiyoyin mata ne na kasar Kamaru wajen amsa kiran da gwamnati ta yi musu domin hana gudanar da gangami a yayin da suke gudanar da tarukan su na ranar mata wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware musu na musamman hakan ya biyo baya ne yadda cutar ta COVID-19 ta sake kwararowa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Informer ta kasar Kamaru an yi ta kuma ta ce yan gudun hijiran kasar tarayyar Najeriya su guda 500 yanzu haka da waɗanda yakin Boko Haram ya raba su da kasar su ta aihuwa kuma suka samu mafaka a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a jihar Arewa mai nisa a sansanin yan gudun hijira na tsaunin Minawawo yau sama da shekaru 10 kenan suke da gushi a wannan wajen sun koma kasar tarayyar Najeriya hakan ya biyo bayan ziyarar da gwamnan jihar Borno kasar tarayyar Najeriya injiniya Babagana Umar Zulum ya kawo musu a jihar Arewa mai nisan kasar Kamaru Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka ta shiga cikin jerin shugabannin duniya da suka yi Allah wadai da kakkausar murya kan har-haren jirgi mara matuki da makami mai linzami da ƴan tawayen Houthi na Yemen suka kai a Saudiya a ranar 27 ga watan Fabrairu ƴan Houthi suka kai har-har kan Riyadh da wasu wurare a Saudiyar a cikin wata rubutaccen sanarwa kakakin ma'aikatan hakokin wajen Amurka Ned Price ya lura cewa har-haren ba barazana bace kawai ga fararen hula da basu yi ba su gani ba barazana ce har ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a Yemen kuma ya yi kira da a kawo ƙarshen waɗannan munanan har-haren kasashen Larabawa da Burtaniya da Faransa da Jamus duk sun yi Allah wadai da harin wanda shine na baya-bayan nan a jerin har-haren makamai masu linzami na kan iyaka da ƴan Houthi masu samun goyen bayan Iran suka kai ko da yake Amurka na shirin kawo ƙarshen duk wani tallafi ga yakin da dakarun Saudiya ke jagoranta a Yemen amma hakan ba yana nufin Amurka ba ta mayar da hankali bane wajen kare Saudiya a matsayin ta na kasa mai cin gashin kanta tare da al'ummar ta a wani taron manema labarai kakakin ma'aikatan hakokin wajen Amurka Price ya bayyana cewa da goyen bayan Amurka Saudiya ta yi nasarar dakile harin wanda ya barazana ga fararen hula da basu ji ba basu gani ba a ranar 27 ga watan Fabrairu Mr. Price ya kuma ce Amurka na nazarin karin matakan da za ta dauka domin tabbatar da ganin shugabannin na Houthi sun girba abin da suka aikata. A ranar 2 ga watan Maris ma'aikatar bai tilmanin Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan shugabannin sojojin Houthi biyu cikin wata sanarwa ma'aikatar bai tilmanin ta ce Mansur al-Sa'adi da Ahmad al-Hassan al-Hamzini ke da alhakin kitsa har-haren da sojojin Houthi ke kaiwa waɗanda ke shafar fararen hulan Yemen akan iyakokin ƙasashen biyu da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci akan ruwan ƙasa da ƙasa. Waɗannan matakai waɗanda aka ɗauke su don ciyar da ajandar Iran gaba sun ƙara rura wutar rikicin Yemen sun tilasta sama da mutum miliyan ɗaya ficewa daga gidajensu sannan suna gab da jefa ƙasar cikin matsalar matsananciyar yunwa. Kakakin ma'aikatan hakokin wajen Amurka Price ya yi kira ga ƴan Houthi da su dakatar da kai har-haren su na kan iyaka da suke shiga Saudiya tare da har-haren sojoji da suke kaiwa a Marib su kuma amince da tsagaita wuta su koma kan teburin sulhu. Shugaba Joe Biden ya kudura aniyar taimakawa wajen dakatar da yakin Yemen wanda ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin halin da ba taɓa ganin irinsa ba a duniya ba a kuma yi sulhu a rikicin. Kakakin ma'aikatan hakokin wajen Amurka Price ya yaba da haɗin kan da Amurka ta samu daga Saudiya na ƙoƙarin ganin an cimma wannan burin don samun ci gaba a fannin zaman lafiya a cewarsa dole ne su ma mayakan hukunci su sauya yadda suke gudanar da al'amuran su. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masaro, to da wannan fa muka kawo karshen shirin na musamman daga nan Abuja. A madadin muryar Amurka, ni Umar Faruku Musa daga gabatar da shirin, ke cewa mu da lafiya. Assalamu alaikum.